This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya iso nan birnin Washington DC a daren jiya Asabar domin fara bikin rantsar da shi a matsayin shugaban kasar Amurka karo na biyu. Trump ya baro jihar sa ta haihuwa ta Florida da yammacin jiya Asabar din tare da matarsa Melania da ɗansa Baron don tashi zuwa babban birnin kasar. Zai halarci wata liyafar marece da wasan wuta a gidan wasan golf na Trump a Sterling ta jihar Virginia. A yau Lahadi an tsara Trump zai halarci bikin shimfiɗa furanni a makabartar Arlington kafin ya nufi wani gangamin dandalin Capital One Arena da ke Washington DC. A ranar Litinin za a rantsar da shi a cikin ginin majalisar dokoki ta Capitol saboda yanayin sanyi. A halin da ake ciki kuma, sauya tsarin bikin rantsar da zababben shugaban Amurka Donald Trump zuwa cikin ɗaki saboda tsananin sanyi da ake sa ran za a yi zai sa akasarin bakin da suke da tikiti ba za su sami damar halartar bikin da kansu ba. Kwamitin gudanar da bikin ya ce waɗanda ke da tikitin manyan bakin shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisar dokoki za su sami halarta da kansu, amma kuma ya ce mafi yawan baki masu tikitin ba za su iya halartar bukukuwan da kansu ba. Kwamitin ya shawarci jama'ar da suka hallara a Washington domin su shaidi taron da su je a wuraren kallo na cikin ɗakuna da aka tanada domin kallon bikin. An yi hasashen samun sanyi mai tsanani a ranar bikin rantsar da shugaban kasar, inda ake sa ran yanayin zafi a babban birnin Amurka zai yi ƙasa da digiri 11 bayan sifili, wato -1 a ma'aunin Celsius. Akasarin baki sama da 220,000 masu tikitin da suka kuduri aniyar shaidar bikin a harabar ginin majalisar dokoki na US Capitol ba za su sami damar ganin rantsar da Trump ba kai tsaye. A wani labarin, zababben shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Asabar cewa akwai alamun zai baiwa TikTok ƙarin kwanaki 90 daga yiwuwar dakatar da shi bayan ya hau kan karagar mulki a ranar Litinin, yayin da manhajar da ke da masu amfani da ita Amurkawa miliyan 170 take cike da fargaba gabanin rufeta da aka tsara yi a gobe Lahadi. Trump ya shaidawa gidan talabijin na NBC a wata hirar cewa wasu ƙarin kwanaki 90 wani abu ne da za a iya yi domin abu ne da ya dace. Idan ne yanke shawarar yin haka, tabbas zan sanar a ranar Litinin. Manhajar mallakar kasar China, wacce ta ja hankalin kusan rabin Amurkawa, ta ƙarfafa ƙananan sana'o'i da kuma tsara al'adun yanar gizo. Ta faɗa a ranar Juma'a cewa za ta rufe a Amurka a yau Lahadi, sai dai idan gwamnatin shugaba Joe Biden ta bada tabbaci ga kamfanoni irin su Apple da Google cewa ba za su fuskanci tsaurarawa ba lokacin da haramcin ya fara aiki. A ƙarƙashin wata doka da aka zartar a shekarar da ta gabata, wadda kotun koli ta amince da ita bai ɗaya ranar Juma'a, dandalin na da wa'adin zuwa yau Lahadi da ya yanke hulɗa da uwar kamfaninsa na ƙasar China ByteDance, ko kuma ya dakatar da ayyukansa na Amurka domin warware damuwar da ake da ita na cewa yana barazana ga tsaron ƙasa. Fadar White House ta yi watsi da kalaman TikTok na ranar Juma'a a matsayin wani abin al'ajabi, tare da nanatawa a ranar Asabar cewa ya rage ga gwamnatin Trump mai zuwa ta yi wani abu a kai, lamarin da ya ƙara jaddada yiwuwar rufeta a yau Lahadi. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jami'an kashe gobara na samun ɗan ci gaba wajen ƙoƙarin daƙile gobarar da ta shafe ɗaukacin unguwanni a birnin Los Angeles na Amurka. Ya zuwa safiyar jiya Asabar an sami shawo kan kashi 43 na wutar ta Palisades, wanda ya ƙaru daga kashi 31 cikin 100 na ci gaban da aka samu a ranar Juma'a, a cewar sashen gandun daji da kariyar gobara na jihar California. Gobarar ta ƙone kusan kadada 10,000 na fili. A halin da ake ce kuma an sami cin ƙarfin harshen wuta na Eaton da kashi 73 cikin 100 a safiyar jiya Asabar daga kashi 65 cikin 100 da aka samu a ranar Juma'a, a cewar hukumar. Wata kungiya ta ce wani babban dan jarida a jamhuriyar Niger na tsare a jiya Asabar kwana guda bayan da aka dakatar da tashar talabijin mai zaman kanta da yake gudanarwa sakamakon wani rahoton sukar gwamnatin mulkin sojin kasar. An kama Seni Ahmadu babban editan gidan talabijin na Canal 4 inji kungiyar Canadians Niger mai wakiltar ma'aikatan yada labarai a kasar. A ranar Juma'ar da ta gabata ma'aikatar sadarwa ta Niger ta sanar da dakatar da tashar na tsawon wata guda. Tashar talabijin ta kasar Tele Sahel ta ce an dauki mataki kan Canal 3 TV saboda karya ka'idojin aikin. Tashar ta Canal 3 ta ce dawa kamfanin dillancin labarai na Faransa na AFP a cikin wata sanarwa cewa dakatarwar na da nasaba da watsa shirye-shiryen da aka yi kan matsayin ministoci a gwamnatin Prime Minister Ali Mohamed Lamine Zein wani farar hula da gwamnatin sojan ta nada. A cikin kididdigar rahoton an dora Zein a matsayin na farko yayin da kuma aka lissafa da yawa daga cikin ministocinsa a zama marasa karfi a gwamnatin.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, ya dalilai karmi a kazanba.
Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Filima Abdulrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Madalla, a yanda ake ci gaba da tafka muhawara mai karfi akan tasirin da yiwuwar rufe manhajar TikTok a kasar Amurka, muddin ba a daidaita tsakanin sabon gwamnatin da za a kafa da kamfanin ByteDance mamallakin dandalin ba. Shirin na wannan makon ya ji ta bakin wasu matasa 'yan Najeriya daga sassan kasar daban-daban akan ko suna da masaniya akan waɗannan batutuwa, musamman ko za su bi sahun takwarorin su na kasar Amurka da wasu kasashen Turai su koma ga amfani da sabuwar manhajar RedNote a madadin TikTok din. Ga abin da suke cewa.
Sunana Aisha Alkali, gaskiya ba ni da masaniya akan RedNote, amma ko da yau aka ce babu TikTok, in Allah ya yarda zan koma kan RedNote.
Sunana Abraham Mawazali, na samu labarin wannan manhaja kuma na yi bincike sosai ma akan ta saboda manhajar za ta taimaka wajen cinikayya da sadar da zumunci da kuma nishadantarwa. To yadda TikTok take samun barazana a duniya cewa America tana kokarin dakatar da mutanen ta da yin amfani da TikTok din nan, to matukar mutane suna son su ci gaba da tafiyar da kasuwancin su da kuma zumunci da cinikayyar su, to wannan manhaja abu ne wanda za su yi alfahari da ita kuma za su karbe ta hannu biyu a duniya baki daya.
To barka da wannan lokaci, sunana mai jidda madaki. To abin da na sani game da manhajar RedNote shine kamar manhaja ce ta kasar Sin, wato China. Ni dai na dan ga tallanta ne haka a TikTok, sai na dan dai duba in ga me manhajar ta kunsa, kuma kamar ma dai ban tsamman mu muna amfani da ita da yawa haka ba, amma dai ga mada yadda na ji wanda suke amfani da ita suna faɗa, suna cewa kamar manhaja ce da ta kunshi sauran abin da manhajojin suka kunsa, kamar tana da future na TikTok, Instagram da sauransu, kuma ita ma tana da nata unique feature din, tana da uniqueness center nata mai zaman kanta, amma dai ban sauke ta a wayata ba, bana amfani da ita.
Na'am, me jidda shin kin san wanda ya sauke sabuwar manhajar RedNote akan wayar shi ko ita?
Gaskiya ba wanda na sani wanda yanzu zan iya ce miki yana amfani da wannan manhajar ko kuma ya sauke manhajar akan wayarsa. Da naga tallanta a TikTok kamar yanda na faɗa, sai na din dudduba sai naga waɗanda suke abin da na ga miki na amfani da based on abin da na ga waɗanda suke amfani da ita manhajar sun faɗa ne, shine na ga miki. Amma kamar kuma yanda na ce kamar manhaja ce wanda mu dai mu cika amfani da ita ba gaskiya, saboda akwai bambancin yare kaban ba turanci ne sosai a manhajar ba da sauransu. So gaskiya ban tsamman mu tashi a nan Najeriya an gane ta ko kuma matasan mu sun gane ta ta shige su suna amfani da ita sosai ba.
Alƙalman kididdiga daga yanar gizo dai sun nuni da cewa miliyoyin ma'abota dandalin na TikTok sun fara turuwa suna sauke sabuwar manhajar RedNote a kan wayoyinsu don yin adawa da yiwuwar aiwatar da matakin rufe TikTok a kasar Amurka din. ko yaya manhajar take gare ki mai jidda madaki.
Eh to kamar da yanda na fahimta kin ga dama yawanci manhajojin nan bance wato wanda suka manyanta ba su amfani da kowace irin manhaja ba, misali Facebook duka dai kafofin sada zumunta na zamanin nan. To ita ma kamar dai yan samari ne ko kuma ince matasa su suka fi amfani da manhaja, kuma kamar yadda na fahimta manhaja ce ita ma wanda zaka iya connecting the friends ka kuma yi making new friends da sauransu. Kuma irin akwai hotuna haka, misali kaman Pinterest, inga a ce mu mata muna neman style, kana duba style din dinki da sauransu, to ita ma wannan manhajar akwai abubuwa haka. So manhaja ce dai da zaka iya amfani da ita abubuwa da dama kamar yadda kake amfani da sauran manhajoji.
Yiwuwar haramta yin amfani da TikTok a Amurka ya samo asali ne daga wani kudirin doka da majalisar kasar ta zartar, kuma gwamnatin Biden mai barin gado ta sanya hannu a kai, matakin da wasu masana ke ganin an dauka ne domin gudun yiwuwar gwamnatin kasar Sin wato China ta iya amfani da wannan dandali don tattara bayanai kan Amurkawa ko kuma amfani da bayanan ma'abota TikTok gaba daya ba bisa ka'ida ba. To masu sauraro, kar ku shafa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka. Yanzu bari mu ƙara komawa ga abin da ma'abota kafofin sada zumunta ke cewa a game da tasirin rufe shafin TikTok a Amurka da batun cewa matasa na komawa ga Red Note.
Wannan manhaja ta Red Note da kika ambato gaskiya ban taba jin ta ba, ban taba ganin ta ko a shafukan sada zumunta tana wurgawa ba. So ni kuma kin ga ba wai ina amfani da TikTok bane ba, balle in ce miki ko ai idan aka daina TikTok ko bazan ji dadi ba ko wani abu. Amma dai me maganan da kika yi na cewon ko wannan manhaja ta Red Note za ta zo ta wuce TikTok, za ta sa TikTok a daina amfani da shi sosai, gaskiya bana tunanin haka zai faru. Saboda idan kika duba lokacin da aka fito da TikTok, lokaci ne da kowa yana zaune a gida, lokacin lockdown lokacin ne TikTok ya samu karbuwa sosai. To ita kuma wannan manhaja da ta fito a yanzu da kowa yana harkokin rayuwarsa, kamar ni yanzu da na gaya miki ban ma san da ita ba, ban ma ji labarin ta ba, saboda ina da abubuwan yi, shi kanshi TikTok din ma bani da lokacin yin shi. To balle ma in san cewa ai har ga wani nan manhaja mai shigen TikTok yana kokarin shigowa gari, sai dai to zauna gari banza kila za su iya sani, ko kuma wanda su sun maida abin kaman hanyar neman abincinsu, to su ma kin ga za su iya sani waɗanda kaman social media influencers ne saboda harkan su kenan. Amma gaskiya dai bana tunanin manhajar nan za ta wuce TikTok, saboda TikTok ya samu karbuwa sosai musamman a arewa, saboda ba shi da wahalan amfani. Zaki ga ko tsohuwa ɗan shekara 80 za ta iya shiga TikTok, saboda TikTok in gaskiya it's user friendly.
Bari mu ƙara jin wani ra'ayi na daban ta bakin masanin kafofin sada zumunta kamar su Facebook, Instagram da X.
Farko sunana Hassan Bijoda. Maganan gaskiya ni ina sane da manhajar Red Note kuma ina sane da TikTok, amma dukkan su biyu babu wata da taba saukewa akan wayata, kuma ba dan komai bane kawai bani da ra'ayi saboda abubuwa ne wanda na kasar waje zan fi amanna da namu na cikin gida. Yanzu misali akwai wani matashi da magaraba banaki da gwamnatin Najeriya ta samu matsala da kamfanin Twitter, aka dakatar da Twitter, ya kirkiri manhajan Crowy, amma abin takeici mutanen Najeriya sun ki su karbe ta hannu biyu, don saboda mu dabiyar mu ne kaman mu bakake, mu fi amanna da abubuwan turawa, sai muna ga kaman tunda su turawa ne komai su yafi nan, kuma abin ba haka bane. Yanzu wanda suka kirkiri manhajojin nan tun daga Facebook, Twitter, TikTok da sauransu duk kuma tasa ne yara masu karancin shekaru daga mai shekara 27 sai mai shekara 32 suke amfani da basirin su, kuma yanzu da suka kirkiri wayannan abubuwan ya taimake su, ya taimake kasashen su sun amfana, sun yi arziki, sun yi suna, kuma yana ƙara wa kasashen su tattalin arziki. Mu ƴan Najeriya da muke sa data kullum mu muna ƙara musu tattalin arziki ne. So a dan fi so mu ma matasan mu ƴan Najeriya su amfani da basirin da Allah ya ba su, kar su ji cewa ba za su iya ba. Mu kirkiri namu, in muka kirkiri namu su ma ƴan Najeriya ya kamata su musu patronizing abubuwan mu, product namu. To wannan ne zai ƙara wa kasar mu tattalin arziki da kuma ci gaba.
Bari mu koma gare ki ne jidda.
To ina ga zan yi amfani da kiraren da ake yi wa Kano in mai da shi kan Najeriya gaba ɗaya, ce ko da me ka zo an fika. Eh lalle gaskiya ne kam, rufe manhajar TikTok da ake yunkurin yi a kasar Turai ko kuma a kasar America, wannan ina ga shine tilastawa matasan wato yin kaura daga nan suka dawo amfani da wannan manhaja ta Red Note. To ina mai tabbatar miki da cewa matasan mu suna amfani ne da trend, wato abin da ake yayi a wannan lokaci. Me wuyar matasan mu su gano kan manhaja manhajar ne, ina mai tabbatar miki da cewa nan gaba ita ma wannan manhajar za ta samu karbuwa a wurin matasan mu na Najeriya. Me wuyar kawai su gano kanta ne da yadda za su yi amfani da ita. Kuma wannan ba shine zai sa a daina amfani da sauran manhajojin ba. Ina ga Facebook shine da ya dade ana amfani da ita, sannan aka zo WhatsApp, wannan bai tilasta an daina amfani kin ga da Facebook ba. Duk da zuwan WhatsApp, aka zo Instagram, aka zo Twitter, TikTok da sauran manhajoji wanda gasunan billa adadin. So za ki ga matashi shi kadai yana da manhajoji kamar yadda nake faɗa miki suna amfani da trend ne, abin da ake yayi a wannan lokacin. Za ki ga ba ma wata kila ko posting ko saida kaya ko wani abu yake amfani da manhajar ba, amma tunda dai mutane da yawa suna kan wannan manhajar, ko zai dan dinga duba abin da yake faruwa a raye-raye, me ake ciki da sauransu. So wannan manhajar ina mai tabbatar miki da cewa nan gaba za ta samu karbuwa a Najeriya. Me wuyar shine matasan Najeriya su fahimci yadda ake amfani da manhajar nan.
Na'am, muna godiya. A yayin da lokaci ke kara kurewa akan yiwuwar sabon gwamnatin Amurka ta rufe amfani da TikTok a kasar, miliyoyin ma'abota dandalin a kasar Amurka, Turai da ma Afrika na ci gaba da zaman dardar akan yadda matakin zai shafi mu'amalar kasuwanci da cinikayyarsu. Kasancewar akwai waɗanda suke ciniki kuma suka yi odan abubuwa ta manhajar TikTok kuma za su iya yin asarar kuɗaɗen su. To masu sauraro, gabaki ɗaya kuma anan zama da sa'aya cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, sai kuma waɗanda kuka ji ra'ayoyin su a cikin shirin, ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
Madalla, yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne akan shan magungunan da ke sanya kuzari ko karfin jiki. Idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirin, a ƴan makonnin da suka gabata mun yi bayanai kan irin waɗannan magunguna da kuma irin illolin da suke haifarwa ga lafiyar dan adam. Kuma a satin da ya gabata a cikin bayanan likita, mun ji irin matakan da ya kamata hukumomi su dauka don rage wannan matsala, inda yace ya kamata a dauki matakan hana sayar da irin waɗannan magungunan saida takarda daga wajen likita, da kuma ci gaba da wayar da kan jama'a kan illolinsu. To a yau ma Dr. Tukur Ismail na Jami'ar Zamfara da ke Talata Mafara zai ci gaba da yi mana bayani ne kan irin yadda wasu suke shan waɗannan magungunan kuma su wuce kima, wanda a turance ake kira da overdose, duk a hirarsu da abokin aiki na Abdulaziz Bello, inda likitan ya fara da bayani kamar haka.
Shi wannan sun shiga stage inda muke ce ma dependency, sun dogara ne kan maganin. Idan ba su sha wannan maganin ba, abin da za su yi.
Wancan lokacin da kace awa biyu magani yake na aiki, to su za su sha.
To kaga shi tun lokacin da magani yake awa biyu ke na aiki, so kana ce maka dama ko dai ka ƙara yawan magani ko kuma ka rage lokacin da kake shan shi, to dama su biyu ne. To duk wanda wannan wanda yake da dependency din, zaka ga aikin da maganin kwara bi zai ma wanda baya da wannan matsala din, to shi sai ya hada guda shida ko guda goma, sannan ya samu wannan gamsarwar da kwaya bi za su yi ma wanda baya.
Shi jikin ya riga ya sabu da wancan,
shi ya riga ya sabu da shi, kuma duk aikin da zai yi ko na kuzari din ko na cire ciwo din ko na komai ma zai mishi, to sai an linka ninkin ba ninkin, sannan zai mishi wannan amfani.
To amma yawan shin shi na wata kiwo shi kuma waya illa guda ce ko kuma ta hi saurin zuwa ne ko kuma ta hi yawa?
Sai in misali wanda yake shan magani kan ka'ida, kila idan zai dauki shekara 20 kafin nan maganin ya yi mishi illa, wannan mai sha da yawa din nan cikin shekara ɗaya ko cikin wata shida zai iya kawo mishi illar da za ta sa kila kudar ta daina aiki ko kuma hanta ta daina aiki ko kuma duk wani abin da zai iya tabawa ya taba nan take ba tare da ya ɗauki wani dogon lokaci ba.
Za mu so mu dora kan abun da ya jibanci shi kuma wancan maganin da shi ma na tuwari ne da ake amfani da shi shi ma don kuzari ne ko kuma don rage damuwa da ake kira kodin. To shi alaka shi yake da irin wa'annan matsaloli na cuta ga koda ko ga hanta?
Sosai shi ma a idan ka duba painkiller ne wanda yana aiki a central nervous system level kodin din. Dama ana sa shi a cikin maganin tari saboda na farko a rage intensity na cough da frequency.
Intensity wato yawa kenan tsananin ciwon.
Yawa tsananin tarin da kuma yawan da yake da shi haka. Sannan kuma yana da wannan sedative effect wanda zai saka
bacci.
Yawa to dan haka aka hada shi da antitussis kamar maganin tari din wanda ake amfani da shi. To sai mutane suka gane cewa ko baka tari din baka komi idan ka sha wannan fannin na sa bacci din yana daya daga cikin abin da yake sa mutane wanda suke abusing wayannan magunguna suke amfani da su. To zaka ga idan sun amfani da su kuma zaka ga su ma suna daya daga cikin magungunan suke causing dependency sosai.
Wato maganin da suke sa a dogara kai.
Dogara da su.
Baka iya komi sai ka sha su.
Zaka iya komi ba gaskiya sai ka sha su kuma idan suka sha su za su samu wannan abin da ake cewa euphoria kamar wani nishadi ko wani
damuwa ta cire maka.
Kaji damuwa ta cire ko wani.
Kuma alluran nan penta da suke baka su.
Yawa da su pentazocin din ita ma idan aka yi ta ita ma tana kawo irin wannan nishadi da wasu walwala kuma ta cire ciwo nan take.
Wannan ya kawo ne ga wanda ake cewa akwai manyan mutane da su ma saboda yanayin kalubale al'umma da yanayin aiki da abubuwa da su yi a cikin su ana musu wannan allura don su cire damuwa kuma su yi aiki ko da yaushe. Wace wani irin illa shi yake musu wa'anda ba kodi suke sha ba?
Kamar ita allurar pentazocin kamar yadda na gaya maka tana da wannan instant relief na
maganin gaugawa
saboda
ita da kokin
da sauran opiate drugs because suna aikin directly na ci maka a central nervous system wa'annan receptors wa'anda suke kawo saƙo ma kwakwalwa cewa wuri kaza akwai ciwo akwai raɗaɗi to suna blocking nasu ba za su kawo saƙon ba amma ba abin yana ce yana faruwa amma ba za su kawo saƙon ba.
Maimakon idan ka ji ciwo idan ciwo ya faru a sanar da kai cewa akwai ciwo to sai a hana ka sani
ba ɗaya saƙon ba zai iso a
gurin kamar kai ne gidanka akwai damuwa sai a hana gaya maka damuwa.
A ko kuma kawai a ce misali akwai cikin ɗaki haka a ga hayaƙi yana fita ta window sai a ɗiba ruwa sai a watsa ta window ɗin to zaka ga hayaƙin ya rage amma akwai wuta ne a cikin ɗakin ai tana ta ruwa ka gane to haka wannan abin da yake shi yasa yake temporary relief zai bayar amma da abin da yake in damuwa ce in rashin lafiya ce in ma ciwo ne mai raɗaɗi ko menene to shi yana ne yana yi shi amma dai a wannan lokacin da kai kamar allura ta pentazocin to za ta yi ta blocking receptors ina za su kai wannan saƙon ciwo
a rufe wurin da aka ganin saƙon ciwo
akwai wannan matsala ɗin. Ita zaka ga ita ma saboda tana ɗaya daga cikin nau'i na abun da muke cewa steroids tana hana garkuwan jiki ita tana taɓa shi sosai wurin ganin cewa jiki ya gagara maganin abubuwan da da yana iya maganin su saboda ƙarfin garkuwar jikin da yake da su saboda ai wa'ancan kaji na ce ma non steroidal anti inflammatory to ita steroidal ce sai zaman to ma tana reactivating wasu rashin lafiyoyi da suna jikin ka amma da because ka san shi tsari na jiki na garkuwar jiki inda ka san security operatives
ne
jami'an tsaro na ƙasa suna aiki yanzu misali ai ka san akwai gidajen yari inda akwai wa'anda aka sa ciki aka rufe wa'anda kila miyagu mutane ne aka sa ciki aka rufe aka sa tsaro aka tsare su so idan aka samu jami'an tsaron wani abu ya taba su gaba ɗaya babu su kaga wa'annan abin za su fito wa'annan za su fito su tamu al'umma to haka ita wannan
wato da ƙwayoyin da maganin ka jikinka ƙwayoyin garkuwar jiki suka daddane su yanzu an jaya garkuwar jiki saboda ka za su hito su a illa ta dawo jiki.
Yawa misali zan baka misalin tuberculosis tarin huka to zaka ga yawancin mutane za su harbu da ƙwayar cutar amma jikinsu zai kama ta ya naɗe ta ya riƙe ta ya hana ta ci gaba ba za ta hayayyafa ba za ta kuma yin wani illa a jikin mutum ba amma idan mutum ya samu kanshi yana alluran pentazocin sosai saboda steroid din da take da shi da kuma sauran maguna da suke dauke da excessive steroids to wannan zai taba garkuwan jikin idan ya taba garkuwan jikin wannan garkuwan jikin zai sa wannan rikon da aka yi wa wannan kwayan cutan a sake su to in aka sake su ko sai su dawo kuma sai su hayayyafa kuma su kawo matsalolin da ake gudu can wancan lokaci
to doctor wannan karo zamu su koma ne abin da ya shahi shan lemuka da suka jibanci wato ƙara ƙarfi wanda ake kira energy drinks wasu hoton doki wasu hoton mai masu dai ba da kuzari su ma lemuka ne su kuma wasu irin illa gare su ga lafiyar umma
lemuka masu ƙara kuzari wanda su ma abin da yake cikin su yawanci active ingredient din shine caffeine kuma shi caffeine din kasan shi ma central nervous stimulant ne kamar yana aiki da kwakwalwa kai tsaye yana kawo kuzari kuma sosai kuma illolin su gaskiya suna da yawa musamman a waɗanda suka jibinci san su ko yaushe kamar zaka ga mutum ya ce bai zai iya bacci ba sai ya sha ko kuma ba zai iya aiki ba sai ya sha saboda banda caffeine din da yake ciki suna dauke da suga sosai a ciki so waɗannan da suga da caffeine din kowanne yana da nashi illa musamman shi caffeine kaga yana taba aikin zuciya ita zuciya wannan bugawan da take yi idan mutum yana shan excessive caffeine zaka ga tana samun abin da muke cewa arrhythmia zata riga tana bugawa bayan da ya kamata ba kuma tana iya ƙara bugun zuciya din ya zama jini ya hau tana da hanyoyi da yawa da take affecting aikin zuciya kuma kamar shi sugar din wanda shi ma idan ka duba zaka ga adadin ruwan lemon wanda bai wuce kila mil 250 ba amma yawan sugar da yake ciki yana da yawa sosai so shi ma idan aka jibinci shan shi kuma akai-akai yana iya haddasa wasu cutuka wanda suka hada da type 2 diabetes wanda shi ma zaka ga yayi yawa musamman a cikin al'umma
wani kalan nau'i ne na ciwon suga
eh ciwon suga
shi ya ne nau'in na sheke
shi ciwon suga ai kasan kashi biyu ne akwai type 1 akwai type 2 daya da nau'i na biyu shi nau'i na biyun shine wanda ainihin zaka ga rashin lafiya ta kama mutane daga wanda suka shekara 35 zuwa sama yawancin abubuwan da suke kawo shi zaka ga idan mutum yana cin abinci da yawa amma baya motsa jiki ko wani iri sannan kuma yana kila shan irin wannan lemunan masu tsananin sugar a ciki akai-akai abubuwan da suke kashi suna da yawa amma waɗannan suna ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da suke kawo shi
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Latinas a nan zamu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a mako mai zuwa inda zamu ji ko yawan cin goro yana da illa ga lafiyar dan adam duba da cewa shi ma yana dauke da sinadarin caffeine a madadin dukan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku ni Hawwa Umar ke cewa mu huta lafiya
madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi
jama'a barkanku da safiyar Lahadi sunana Rabi Dr. Ayuba Y. Kanta yau zamu yi nasihar Lahadi akan magana ta koyi aikata alheri da nagarta a cikin littafin Annabi Ishaya sura 1:17 tana kira mu cewa mu koyi yin abin da ya kamata mu yi adalci mu kare waɗanda aka danne hakukkuwansu kamar su marayu da bauraye yanwa babu shakka yau kasar mu tana cikin wani mawuyacin hali na rashin tabbas na rashin yarda da juna abinda ya kawo wannan rashin aikata alheri da kuma aikata adalci yau za ku ga kasar mu ta rabu Allah daya sai iyakan rabuwan kawuna da muka sami kanmu a ciki rabuwan kawuna na addini na kabilanci na kowane iri wannan ba zai kawo mana ci gaba ba abinda muke bukata yau shine duk wanda Allah ya ba su shugabanci su zama masu aikata alheri so domin haka duk wanda Allah ya daura musu wannan haƙƙi na shugabanci mu koma ma ubangijin Allah mu koyi aikata alheri da kuma nagarta mu zama mutane masu kyautatawa mu zama mutane masu yin gaskiya guda ce idan aka kauce mata dole a dawo mata domin rashin gaskiya sa muka fada a cikin yanayi da muka sami kanmu a yau amma idan muka koma wa ubangiji Allah mahalaccin sama da kasa mai komai mai kowa shi da kansa zai gyara mana duk wanda ya gyara ya sani wanda ya bata ya sani babu wani wanda bai san idan ya gyara ya sani ba babu wanda kuma bai sani idan ya bata bai sani ba. Fatan mu shine Ubangiji Allah ya ba mu ikon da zamu yi gyara mai ma'ana yadda ka san mu zamu samu walwala. Ubangiji Allah kuma ya sa ku mana da ni'ima. Allah Ubangiji ya sa mu kasar mu albarka. Ya sa mu duk duniya baki da albarka da zaman lafiya, zaman lumana. Nagode.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladies Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.